sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tusula muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 11 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Yar takara a jam'iyyar adawa a kasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, ta ketara zuwa makwabciyar kasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwana biyu ana fada tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda akan sakamakon zabe. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako daya zuwa yankin tsakiyar Turai. Jiya Litinin ba shiri aka fita da shugaban Amurka Donald Trump daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai dalilin harbe-harbe da aka jiyo.
Kanin labaran duniyar kenan. To za kuma ku ji cewa bayan harin da ya sanadin mutuwar wasu Faransawa 6 da 'yan Nijar 2 a yankin Tilaberi na Jamhuriyar Nijar, Majalisar Tsaron Nijar ta bada sanarwar kafa dokar ta ɓaci a yankin da wannan lamari ya faru.
Kundin mulki na ƙasa ya ba gwamnatin Nijar shugaban ƙasa shi doki matakai kamar na wannan zancen doka ta ɓaci idan lalle al'umma suna cikin matsala.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta ɗauki wasu sabbin matakan magance matsalar tsaro musamman ma abin da ya shafi rikice-rikice da ake yawan samu tsakanin wasu ƙabilun jihar.
Daga nan har Kefi, daga kuma nan lafiya in ka koma har Awe, daga har can Benue wajejen Kadarko, haka kuma daga Akwanga har ka shiga Kaduna, ko ina ta wurin muka sa 'yan sanda masu tsaro.
Ku za kuma muleka jihar Taraba domin jin yadda dubin wasu masu yi wa yara ƙanana fyaɗe ta cika. Sannan muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yar takara a jam'iyyar adawa a kasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya ta ce ta ketara zuwa makwabciyar kasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana fada tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyo bayan zabe. Tikhanovskaya, wanda ta ki amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexander Lukashenko wanda ya dade yana mulkin kasar, ta ce barin kasar abu ne mawuyaci. Amma ta yi hakan ne saboda 'ya'yanta. Na san da yawa za su fahimce ni, wasu za su kushe ni, wasu kuma za su fara tsanata, a cewar Tikhanovskaya. Amma kada Allah ya jarabi wani da abin da nake fuskanta. Jama'a ku kula da kanku, ta kara da cewa abin da ke faruwa bai cancanci ɗaukar rai ba. Tun da farko a yau, Prime Minister Lithuania ya faɗi cewa Tikhanovskaya tana ƙasar kuma cikin ƙoshin lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako daya zuwa yankin tsakiyar Turai, inda a yau Talata zai yada zango a jamhuriyar Czech, inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petrychek. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwatowa nahiyar yanci a lokacin yakin duniya na biyu. Ziyarar da babban jami'in diplomasiyar Amurka na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke kokarin tunkarar Rasha da China a gasar da suke yi ta fuskantar tattalin arziki da siyasa a Turai. Pompeo zai kai ziyara Prague da kuma Pilsen da ke jamhuriyar Czech, Ljubljana, Slovenia, Vienna, Austria da kuma Warsaw, babban birnin kasar Poland, daga 11 zuwa 15 ga watan nan. Zai kasance sakataren harkokin wajen Amurka na farko tun shekara ta 2011 da zai ziyarci Slovenia, inda zai sa hannu na haɗin gwiwa akan fasahar sadarwa ta 5G, yayin da Amurka ke kokarin taka ma kasar Communist ta China a yunkurinta na kutsawa cikin harkokin sadarwar zamani na yankin. Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ba shiri aka fita da shi daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai bisa rakiyar jami'in tsaron Amurka saboda harbe-harbe da aka ji kusa da inda suke. Da ya koma ɗakin jawabin bayan 'yan mintuna, Trump ya ce lallai an yi harbi kuma an kai wani asibiti. Babban jami'in tsaro Tom Sullivan ya bayyana wanda aka harbe a matsayin wani ɗan shekara 51 da ya tunkari wani jami'in tsaro, ya ce masa yana ɗauke da makami. sai wanda aka zarga ya juya ya tunkari jami'in tsaro da gudu kuma ya janyo wani abu daga kayansa, inji Sullivan. Sai ya dunkufa kamar wanda zai yi harbi, sai jami'in tsaro ya sakar masa wuta ya harbe shi. Dukkan su an tafi da su asibiti.
Kage da Aishatu Sule wacce za ta sake dawowa nan ba da jama'a domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Majalisar Tsaron Jamhuriyar Nijar ta bada sanarwar kafa dokar ta baci a gundumomin Kolo da Balera da nufin murkushe matsalar tsaron da ake fama da ita a kan iyakar ƙasar da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Matakin na zuwa ne a washegarin harin da ya sanadin mutuwar 'yan Nijar biyu da wasu Faransawa shida a ƙauyen Kure na yankin Tilaberi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kamar yadda aka saba a duk lokacin da wani muhimmin abu mai nasaba da sha'anin tsaro ya wakana a ƙasa, a wannan karan ma shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci zaman taron majalisar tsaro, wato Conseil National de Sécurité a fadarsa. Bayan nazarin halin da ake ciki a yau, biyo bayan harin garin Kure, majalisar ta yanke shawarar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin Kolo da Balera da ke yankin Tilaberi. Honorable Hamma Asa shi ne shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa.
Kundin mulki na ƙasa ya ba gwamnatin Niger shugaban ƙasa shi ɗauki matakai kamar na wannan zancen doka ta ɓaci idan lalle al'umma suna cikin matsala ta rayuwarsu. Ma'ikwanta kamar wani prefe, wani gubernur da sauransu, da sojoji waɗanda suke cikin jiha, gendarma na polisi na da sauransu, su da kansu in suka duba abinda ya kamata su yi don su tsare al'umma ƙasa, su ne za su nazari bisa ga wannan aiki su ce to ga yadda za mu yi, ga lokacin da ya kamata ba za mu ƙara ganin wani moto ba shigitta, koko in mota ce koko in 'yan ƙasa ne, dan a samu a kare mutane su kwana lafiya su tashi lafiya. Wannan doka haka nan ne tabba da inji.
A ra'ayin jami'in kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Sovolle Niger Salisu Amadu, wannan mataki yayi daidai, ko da yake samun nasarar abinda aka sa gaba ya danganta daga yanayin mu'amalar jami'an tsaro da al'umma.
Su al'umma in suna kare rahoton, ya kamata su kuma jami'an tsaron su kula, babu rahoto karami kuma ba, babu rahoto wannan na banza ne mu mai raba, a'a duk inda aka bada labari ya kamata a ji a bincika a gashi ne.
Duk da yake rahotanni na cewa dakarun tsaron da suka bi sawu sun yi nasarar fatattakar 'yan bindigar da suka kai hari a karkarar yawon bude ido ta Kure, da alama abin na ci gaba da sosaran jama'ar Nijar a yanzu haka.
Mun gane da cewa sun san Nijar da Faransa suna kokowa bisa ga wannan aiki da suka yi cikin ƙasar Sahel. To wannan kokowa sun sani Nijar tana tsuhun gaba tare da Faransa, to shi ya kawo su zo su yi wannan munamunan aiki. Suna ganin haka da sun kai suna iya bata dangantakar da ke tsakanin Nijar da Faransa. To wannan ganin muka yi aikin banza na kuma ba su ci nasara ba. Aikin banza ne saboda sun zo sun kashe mutane, amma su ma sun shanye rayuwarsu saboda an kare.
Kana nufin an same su ne?
An kare da su waɗannan, an kare da su, wasu ma sun ka dago kai bisa ga irin wannan ta'asa. Mutuwar su a shana take saboda lalle mazajen Niger ba kwashi ba za su yi kai musu hari kuma su sami nasara.
Tun a shekarar 2017 hukumomi suka kafa dokar ta ɓaci a yankunan Difa da wani ɓangare na yankin Tilaberi da na Tawa sakamakon yawaitar ayyukan ƙungiyoyin 'yan ta'adda. To amma la'akari da sabon salon da 'yan bindiga suka ɓullo da shi ya sa majalisar tsaro ta ƙasa faɗaɗa abin zuwa gundumomin Kolo da Balera, inda daga yanzu za a taƙaita zirga-zirga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Za mu leƙa jihar Nasarawa domin jin matakan da gwamnatin ke ɗauka na magance matsalar tsaro a jihar ita ma. Makafin nan ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya.
Fadar White House a jiya Litinin ta nuna alamu a shirye take ta sake shiga tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat akan tallafin coronavirus. Kuma za ta yadda a kashe kuɗi don su cimma matsaya. A shirye muke mu sake gabatar da batun ƙarin kuɗi a teburin tattaunawa, a cewar sakataren kuɗi Stephen Mnuchin da yake magana a gidan talabijin na CNBC. Ya kuma ce shugaban ƙasar a shirye yake kashe abin da ake buƙata. Shugaba Trump ya rattaba hannu akan dokar da ya kafa da ikonsa na shugaban ƙasa ran Asabar. Dan dada bawa miliyoyin waɗanda suka rasa aiki tallafin da wa'adin bayarwa ya kare, da kuma jinkirta haraji ga Amurkawa ma'aikata. A wani sabon bayani da ya yi a shafinsa na Twitter, Trump bai kai da yiwuwar sake tattaunawa ba, amma ya zargi shugaban ɗan Democrat Chuck Schumer da shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da janyo rashin cimma matsaya a tattaunawar na ran Asabar. Prime Minister kasar Trinidad and Tobago Case Rowley ya sanar jiya Litinin da daddare cewa jam'iyyarsa ta People's National Movement ita ce ta lashe zaɓe, da yake wa taron magoya bayan su jawabi a Port of Spain dake Trinidad. Rowley ya ce jam'iyyar ta PNM ta lashe kujeru 22 cikin 41 da aka yi takara a kai. Ya ce ɗaya jam'iyyar da ke biye da ita ta United National Congress UNC ita ce ta lashe ragowar kujeru 19. A yau Talata ake sa ran hukumar zaben kasar za ta sanar da sakamakon zaben. Nasarar cin zaben zai kara wa Rowley wani wa'adin na shekaru 5 a matsayin Prime Minister. Kasuwar hannun jarin Asia na ta samun riba yau Talata, kwanaki 2 a jere, tare da fatan 'yan majalisa a Amurka za su kawo ƙarshen cece kuce akan kuɗin tallafin coronavirus. Nike ta Japan ta cira da kaso 1.8 cikin 100 yayin da aka dawo daga hutun ƙasar. S&P ASX na Australia ta yi sama da kashi 4 cikin 100. KOSPI ta South Korea ta cira da kashi 1.4 cikin 100 yayin da TSEC ta Taiwan ta yi ƙasa da kashi 8 cikin 100.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta ɗauki wasu sabbin matakan magance matsalar tsaro, musamman akan abin da ya shafi rikice-rikice da ake yawan samu tsakanin wasu ƙabilun jihar, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana.
Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce matakan da gwamnati ta ɗauka za su magance mafi yawan matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta. Jihar Nasarawa da ke makwabtaka da jihohin Benue, Plateau, Kaduna, Kogi da babban birnin tarayya Abuja na fuskantar matsalolin rashin jituwa tsakanin ƙabilu, faɗan makiyaya da manoma, farmakin 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce sun gana da masu ruwa da tsaki don samar da tsaro a jihar.
Shugaban 'yan sanda muka kai mishi koke-kokenmu, Allah ya taimake mu, na farko ya kawo mana makaranta a inda akwai fitina irin na wannan. Ranar Laraba mai zuwa din nan za a bude wannan makaranta a kan tudu inda aka fi yin fashi da makami. Muna da commissioner of police, shi kuma ya tsaya muka zauna muka yi meeting tare da sarakunanmu da kuma sauran masu tsaro baki daya. Ya muka dauki matakai daga nan har Kefi, daga kuma nan lafiya in ka koma har Awe, daga har can Benue waje jan Kadarku, haka kuma daga Akwanga har ka shiga Kaduna. Ko ina ta wurin muka sa 'yan sanda masu tsaro saboda taimako da muke samu daga gwamnatin tarayya. Yanzu akwai abin da ake kira na sojoji, wato super camps guda 2, sannan sojoji sun sake bude special forces din su a nan Doma. Bayan haka sun kama na wani wild stroke saboda waɗannan mutane da aka sassa, waɗanda ma suka kashe wannan sarki a cikin kwana 5 ko kwana 6 da suka wuce, yau ina farin cikin cewa an kama su. Waɗanda kuma suka je suka yi wannan kisan kai a ƙauye na wato Gudi station, inda suka samu ƴan uwan tsohon minista Labaran Maku suka kashe, su ma an kama su, kuma su da kansu suka ce su ne suka yi, an turo su ne, yanzu bincike ake yi.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule. Mai martaba sarkin Nasarawa Alhaji Ibrahim Usman Jibril ya ce haƙƙin tsaro na kowa ne.
A matsayinmu na uwayen ƙasa ya zama haƙƙi a kanmu, kuma abinda muka sa a gaba kenan kullum mu wayar da kan jama'anmu, mu haɗa kawunansu, mu tabbatar da cewa ba su ɓoye wani mugu a cikinsu ba. Saboda haka mun fi ta'allaka wurin tattara bayanai irin na sirri wadda za a sanar da jami'an tsaro, su kuma su yi amfani da su. Bayanin da muke bayarwa shi ne zai tallafa musu na su dakile kai wannan hari din.
Sanata Abubakar Sodangi dan malikin Nasarawa ya ce sha'anin tsaro a Najeriya ya zama abin damuwa ga kowane mahalukin da ke da hankali.
Kuma ina so fa jama'a su gane da shi shugaban kasa da su shugabannin tsaro ba fa da su fito duniya ne kararren yanzu su fara ce ga sallan da muka fara yi, ba sai dai mu ganta a kasa a dau matakan da ya kamata don ta raunan na tafiyan mu ta mulki kasuwanci ne a siyasa ce tsoratar da 'yan Najeriya.
A bangaren ɓangare guda kuwa sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce
kai yanzu man ka kama barawo ko dan fashi ko mai sata mutane zai roke ka ka kai shi kotu don ya san in ya je kotu za a bada bailin sa saboda magana ne na dole sai an koma criminal justice system na Nigeria an gyara ko kuma a samu special court wanda duk irin mutanen nan za a dinga musu shari'a da sauri-sauri a hukunta su daidai laifin da suka yi
Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Nigeria
To a jihar Taraba kuwa dubun wasu masu yi wa yara kanana fyaɗe ne ta cika inda ake zargin wani dattijo mai shekara sama da 60 da wasu matasa biyu da yawa wata yarinya yar shekara 11 fyaɗe ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani daga Jalingo
11 years old and stay with her for the past 3 months and constantly sexually abused her
Kakakin rundunar 'yan sanan jihar Taraba kenan DSP David Misal yayin da ke ganawa da kuma nuna manema labarai wasu gungun magidantan da ke lalata da kuma yi wa kananan yara fyaɗe wannan dattijo Ahmadu Garba mai kimanin shekaru 65 a duniya na ko cikin wanda aka kama bisa zargin lalata da wata karamar yarinya mai kimanin shekaru 11 a duniya
yarinyar nan mutum tun bata fara zuwa wuri na kwana da ita ba nake mutum in ta zo ina ba ta naira ta koka min ta yi mini kuka in ba ta naira 100 naira 100 naira 50 naira 100 naira 50 har ya kawo ga har ta saba da wurin din tana zuwa wurin din a kullum na fada cikin wannan masifar ina kwana da ita
haka nan ma abokan bala da kuma Suleiman Ahmadu na mako cikin wanda suke lalata da wannan karamar yarinyar
na kwana da ita a wurin baba so biyar ne suna zargi na kan na yi amfani da ita kuma ban musa ba kuma na ce na yi amma sau ɗaya na yi rayuwa na da ita ni ba ni da ban taɓa yin aure ba ban taɓa haihuwa
to wai ko ta yi a dubun sa ya cika ga dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba David Misal
mun samu wannan dattijo mai suna Ahmadu Garba mai shekara wanda ya kai kusan 65 wanda kuwa mai gadi ne da kuma Abubakar Bala mai shekara 37 da haifuwa shi kuma mai wanke moto ne da kuma Suleimanu Ahmadu mai shekara 28 shi mai gadi ne ya fara kwana da ita ta yi ta zama da shi har ya kai wata masu kyau guda kushin yan sanda yana kira ga iyaye su kula da yayansu wajen da suke zuwa abokanin da suke tafiya tare da su domin zamanin da muke muna da mutane waɗanda ba na kirki ba kamar yadda kuka gani a yau
to sai dai kuma masana da kuma 'yan fafutuka kamar raba dalilan karuwan ayyukan lalata da kuma fyaɗe ga kananan yara ne zuwa gida uku kamar yadda malama Binta Khalid Adam wata uwa kuma yar fafutukar sayar tarbiyyar al'umma ta min ƙarin haske a wata zantawa da ne da ita kwanaki
kashi na farko shine ta'amali da miyagun ƙwayoyi ma'ana 'yan shaye-shaye kashi na biyu shine zaka samu akwai manyan mutane waɗanda idan ka duba kuma fadawa har ka tsubbace-tsubbace da bin bokaye sai kuma dalili na uku ko kuma bisa ɗabi'ar su ta rayuwa mutanen banza ne su
yanzu haka dai hankulan iyaye na ƙara tashi ne sakamakon yawaitar fyaɗe da kuma lalata da kananan yara yayin da bangare guda kuma kungiyoyin fafutuka ne ke ci gaba da yin gangami na wayar da kan al'umma Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallade da kiyaye.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da ake ci gaba da samun rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu sassan Najeriya, gwamnatin jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar kasar ta ɗauki mataki na warware wannan matsala da take cinyewa inda ta shuka wata ciyawa ta musamman a fili mai yawan kadada 7,000 a babban gandun dajin nan na kamfanin bobi da ke jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, mai martaba Sarkin Mura Alhaji Abbas Tafida ya yi ƙarin haske kan wannan ciyawa da aka siyo daga ƙasar Thailand. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
To a yanzu haka dai muna bakin dam na dajin kamfanin Bobby Grazer Reserve inda muke tare da mai martaba Sarkin Muri wanda kowa ya sani a Najeriya shahararren manomi ne kuma ya dukuba a fannin wato kiwo. A ranka yadda za mu soke mana bayani akan wannan ciyawa da muke hangi yanzu, wace irin ciyawa ce?
Wannan ciyawa shine ake kira super napia a duniya. An yi ta Brazil da Thailand da kuma Australia. Ita tafi kowa alheri, komi alheri a kiwo. Tana da protein, abinda yana sa nama 18%. Duk sauran ciyawa suna da 12%. Sannan in an yanka bayan kwana 35 za a sake yankawa kuma. Bayan kwana 35 za a sake yankawa. So a shekara hekta daya na fili wanda da zai rike shanu 3 yanzu zai rike shanu 30 so 10. Sannan kuma saniya in tana cin wannan nononta zai ribanya so 2. Don haka bufulatani zai kara yawan nono, zai kara yawan shanu, zai rage ba zai je ko ina ba, ba maganan ya dawo a matsema bere a ce ya fashi ko mugun abu.
To yanzu ita kiwon ta bai da wahala ne, dan naga gashi ta girma nan ta yi zako-zako, ko ina tana iya yi kama haka koko?
Ina tana yi, kowa kuma zai iya shukawa, ba wani wahala ba mata.
Ita ba ta bukatan wani ko maganin kwari ko taki haka?
A'a, duk abin da aka shuka za a samu sa taki. Shi ba hulata ne kan ba taki ne abin da yake producing ba. Kashin shanu ya ishe shi. Kashin shanun kawai za a mayar.
Ranke dai ina kuka samu irin wannan ciyawa ka?
Wannan dai ni na kawo ta daga Thailand.
To kaman kowa na iya samun ta koko sai ire-iren ku haka ne?
A'a, da farko kam sai irin mu. Amma dama aikin shugabanci ai ido ne. Abinda shugaba ya gani ya dauko ya kawo wa wanda ba su da ido ba su gani. So yanzu dai kawai Allah ya gwamnan Niger albarka. Ni na kawo na yi a Jalingo, shi kuma ya kawo ni na yi ana. Haka ake duniya kuma, don haka wannan iri da muke da shi a gonan nan yanzu ya ishi kowa a Niger. Har abada kuma.
Kowane makiyayi kenan.
Kowa, ko ba makiyayi, yanzu kalmar makiyayi ya wuce ai. Yanzu kam diga wawa sai mahaukaci wanda ba zai shuka wannan ba. Ito idan kai hekta daya na wannan a shekara za ka sami miliyan daya. Wanda ya hektar masara kuma zai sami 150,000. Kuma duk wahalar masara kuma ya fi wannan yawa.
To yanzu batun Fulani masu zuwa cirani wani wuri da dabbobi babu shi kenan, inda wannan ya tabbata.
Ma mahaukata ne. Amma duk mai hankali maganan ya tafi wani wuri ma ya wuce. Ya zauna wuri ɗaya kawai ya shuka ciyawansa ya shida shanunsa ya kula da ƴaƴansa su yi karatu ya yi mutunci ya arziki.
Mai martaba wasu idan suka ji bayanin nan ga kabbar salake babba kuma kana magana akan abin da ya shafi noma da kiwo, za su yi mamaki wani ƙarin haske za ka yi wa jama'a?
To za su yi mamaki domin a arewa mun yada gaskiya. Gaskiyan shi ne shi shugaba shi mai shi inuwa ne ai wanda sauran za su shiga. Shugaba shi zai nemo alheri ya kawo talakansa. Shugaba shi ne bawan talaka, ba talaka ne bawansa ba. Mu a musulunci. Don haka aikin da nake yi shi ne aikin shugaba. Shi kenan.
Yanzu menene kira ga jama'a musamman manoma da makiyayin gaba daya?
Magana ɗaya ne. Da farko dai zuwa gaba mu da Fulatanci muna cewa Rema Durai sai kado. Kai noma ba kai kiwo ba sai an ne. Duk a duniyan nan mai hankali yana hada noma da kiwo. Don noma yana bukatan taki. Kiwo kuma yana bukatan hakkin da ake samu daga gona. In ka hada duka biyu an yi gaba. Na biyu kuma duk mai noma da mai kiwo duka su sani hankali kan kawo arziki. Don haka kowa ya nemi hikima. Allah ya nuna mana, Allah ya gaya mana Alkur'ani, bismillahirrahmanirrahim. Yutil hikmata man tasha'a faman yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah ke bada hikima, wanda ya baiwa hikima shi ya bashi alheri mai yawa. Don haka Allah ya sa duk alheri a hikima. In kuma Allah ya ce yana bada abu, Allah baya son kai. Duk wani wanda ya nema Allah zai bashi. Don haka kowa ya nemi hikima. A Niger kam magana na ɗaya ne. Kun yi sa'an gwamna ya kawo muku alheri, kar ku bari ya ɓaci.
Sako na ga al'umman Fulani ba kawai na nan ba. Kalman farko shi ne mu dawo masu tsoron Allah, masu hikima, masu bin doka, waɗanda kuma suke tafiya da zamani. ba mutum a haife shi yau hankalinsa na jiya ba.
Akwai matsaloli da ake ganin kamar Fulani ke haifar da shi, kamar rashin tsaron nan da sauransu, ana danganta su da shi. Me za ka ce game da wannan?
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin mai martaba Sarkin Mura Alhaji Abbas Tafida da kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti, Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga wurin Baffa Haruna Bajoga, inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna Allah wadai da labarin nan na rashin imani da ke yawo a yanar gizo na daure wani yaro da ake zargin kishiyoyin mafiyar shi sun yi tare da dabbobi. Sakonmu na biyu ya fito daga Usman Mai Ruwa Road Funtuwa, inda ya ce dan Allah ku bani dama domin in kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ya kamata ya duba halin da matsalar tsaro a arewacin kasar ke fama da shi, musamman a jihar mu ta Katsina, kamar yadda gwamnanmu Aminu Bello Musari ya kira da ƙara yawan jami'an tsaro. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda suka ce yaron nan da kishiyoyin uwarshi suka ɗaure tare da dabbobi har na tsawon shekaru biyu bayan rasuwar mahaifiyar shi, ya kamata mahukuntan ƙasarmu su yi musu hukunci mai tsanani. Sakonmu na gaba ya fito daga Mutan Maida Aminu Kano Mai Dagarko, inda ya ce assalamu alaikum Muryar Amurka. Cafke wasu mutane takwas a jihar Kaduna masu hannu da kashe-kashen kudancin jiharmu ya yi kyau. Sakonmu na gaba ya fito daga Gazali Kabir Lolo daga kasar Saudiya, inda ya ce ku bani dama in jajintawa al'ummomin da suka haɗu da jarabawar ambaliyar ruwan sama a Najeriya da Nijar. Ina mai addu'ar Allah ya mayar musu da alkhairi, wanda kuma suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu a hannu guda. Sakonmu na gaba ya fito daga Muhammad Sani Darazu da Nura Abubakar Gidan Abba, inda suka ce yanke hukunci da wata kotu ta yi a jihar Kano akan matashin nan da ya ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarƙashin dokokin da addinin Musulunci ya tanadar, wannan abin yabawa ne na farin ciki. Sakonmu na gaba ya fito daga wurin Aminu Piyol Baban Yusra, ya ce dan Allah ina kira gare ku mutanen garinmu na Maraɗi, ku fito mu yi zaɓe mu zaɓi waɗanda suka cancanta domin mu fidda kanmu daga wannan halin da muke ciki. A ƙarshe kuma sakonmu a yau ya fito daga wurin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, ya ce wata miyar sai a makwabta. Da a ce gwamnan jihar Borno zai iya arama sauran gwamnonin Najeriya irin halin shi, da talakawan Najeriya ba su sake bacci da fargaba ba. To masu sauraronmu, mun gode ku ci gaba da aiko mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma ga Aishatu da labarai a takaice.
Jam'iyyar adawa a kasar Belarus Svetlana Tikhanovskaya ta ce ta ketara zuwa makwabciyar kasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana fada tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyo bayan zabe. Tikhanovskaya, wanda take amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexander Lukashenko wanda ya dade yana mulkin kasar, ta ce barin kasar abu ne mawuyaci amma ta yi hakan ne saboda 'ya'yanta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako daya zuwa yankin tsakiyar Turai, inda a yau Talata zai yada zango a jamhuriyar Czech, inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petrucek. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwato wa nahiyar yanci a lokacin yakin duniya na biyu.
To masu rare da aka nemi kawo ƙarshen shirin nan baki daya, sai kuma an jima da misalin ƙarfi 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin ita Aisha Tusile wacce ta taya ni gabatarwa, sai Judy Leather's Creation da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya.